Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kuma masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Faru, wato da Murtala Faru san inna da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, farko ga Murtala da kanin labarai.
Kasar Ukraine ta ce hare-haren da Rasha ta kai a wasu sassa biyu na kasar sun raunata akalla mutane 8. Manazarta sun ce rikicin da ake ci gaba da gwazawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri da gina sabuwar hanyar kasuwanci daga India ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa Turai. A yau Talata ake sa ran Michael Cohen, tsohon lauyan Donald Trump, zai tsayu a gaban kotu a matsayin babban shaida kan tsohon shugaban kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da 'yan sanda a birnin Jos ke tsakiyar arewacin Najeriya ke ci gaba da gudanar da bincike kan wani likita wanda ake zargi da sace kodojin masu wato wasu marasa lafiya da suka je asibitin shi domin duba lafiyarsu. Baya ga irin sakaci da wasu likitocin kan yi akan aiki, inda mara lafiya kan rasa ido ga neman gyaran gira. Muna kuma tafa da rahoto kan hangin da masana harkar haƙowa da sayar da man fetur a Najeriya suka yi, na cewa har yanzu fa zaɓi mafi alfanu wajen samun sauƙin farashin fetur shine kafa ƙananan matatun mai da kuma sauƙin sarrafawa. Domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni, sai a kasance da mu a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin na duka tsohon ciniki, wato noma tushen arziki, tare da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Babale. Amma duk sai bayan an gyara zuma an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ukraine ta faɗa a yau Talata cewa hare-hare da Rasha ta kai a wasu sassa biyu na kasar sun raunata akalla mutane 8. Ministan harkokin cikin gida Igor Klimenko ya sanar ta kafafen sada zumunta cewa a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine, hare-haren da Rasha ta kai ta sama da makaman artillery da ta harba sun raunata mutane 4, suka kuma lalata wasu gidaje. Klimenko ya kuma ce a wani harin na Rasha a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine ya raunata wasu mutane 4. A yau Talata, Ukraine da Rasha duk sun ce rundunar sojin su sun dakile wasu hare-hare da makiya suka kai da motoci. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jiragen ruwan Ukraine 3 a bangaren arewacin tekun Bahar Aswad. Ita kuwa Ukraine ta ce sojojin samanta sun kakkaɓo jirage 6 maras matuƙa na Rasha da aka harba daga Crimea. Rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri na gina sabuwar hanyar kasuwanci daga India ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa Turai, a cewar manazarta. Ana kallon hanyar tattalin arzikin India da gabas ta tsakiya da Turai, ko kuma IMEC a takaice, da aka bada sanarwa a taron koli na kasashe 20 masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a India watan da ya gabata a matsayin wata muhimmiyar hanya ta zamani da kuma wani zaɓi a kan shirin kasuwanci na Belt and Road Initiative na China. Sabon shirin na samun goyon bayan Amurka da tarayyar Turai da Saudiya. Hanyar kasuwancin na da manufar shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa da jigilar kayayyaki da za ta haɗa ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Saudi Arabia da Jordan zuwa tashar jiragen ruwa ta Haifa ta Isra'ila a tekun Bahar Rum. Ana iya jigilar kayayyaki daga nan zuwa Turai ta hanyar shigewa ta Suez Canal. Sai dai yayin da Isra'ila ke kai hare-hare a Gaza a matsayin martani ga harin da mayakan Hamas suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba, yankin ya fada cikin rashin kwanciyar hankali yayin da rikici ya zama mafi muni a yaƙi biyar na Gaza.
An jima kaɗan na san ina zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, yanzu bari mu je ga wakilin mu a Jos Ilyas Kasin domin jin yadda 'yan sanda a birnin Jos ɗin da ke tsakiyar arewacin Najeriya ke ci gaba da gudanar da bincike akan wani likita wanda ake zargi da sace kodojin wasu marasa lafiya da suka je asibitin shi domin duba lafiyarsu. Ga Ilyas Kasin.
Tashin hankali da kaduwa mara misaltuwa shine halin da Kehinde Kamal ta tsinci kanta a ciki a lokacin da aka faɗa mata cewa ƙoda ɗaya take da ita a 'yan makonnin da suka wuce. Ta kasance ɗaya daga cikin mutane na baya-bayan nan da al'amarin satar ƙoda a asibiti a Najeriya ya shafa. Kehinde, wacce a shekarun baya-bayan nan take ta yawan rashin lafiya, ta shafa kusan shekara 5 tana rayuwa da koda daya ba tare da ta sani ba. Lamarin nata ya faru ne daga shekarar 2018 lokacin da ta je wani asibitin cikin unguwa mai suna Murna Clinic Jos domin a yi mata maganin ciwon ciki.
Ban da zakanta ba sai lokacin da aka kai ni tiyata ba, aka an gamba na allura. An suka gama aikin ban san komai ba. Min kai kafin na bude ido na sai an nan juma na muka je. Kafin na san cewa na bude ido na na gane ido na ya kai nan sati da yamma. Kafin na san cewa na asibiti. Mutu kuna gina tafi gida ne. So bayan shi min tafi min yi kwana 7 kafin ya salame mu sai muka dawo gida.
Aikin da aka yi wa Kehinde a wannan asibiti, likitan wato Noah Kekere wanda aka fi sani da Dr. Yellow ya faɗa mata da mai gidanta cewa aikin appendix aka yi mata, to amma tun daga lokacin Kehinde bata ƙara samun cikakkiyar lafiya ba. A makonnin da suka gabata ne ta je asibitin koyarwa na Jami'ar Jos, inda aka sanar da ita abin da bata taɓa zata za ta ji ba.
Na sami dakta da nagan dakta juba kakata din da ya gaza tata mun baya wannan aiki na kan ci mata aiki appendix ne lokacin da aka wannan asibitin sai asibitin Yellow a ta Nasarawa yan shanu na tace mu tata mun akan na farko din bata ga mu akon gudu ba sai tace mu akon gudu duk mata gani a cikin tawo tace mata wannan nani aiki na kan ka kan cikin ki akan ce to appendix na ce ya riga fice ne shi yasa aka yanka shi aka. Ita ce wadda kusan da aka cire shi an bani nace ka ba bani ba amma ba ina jirga zan tambi mai gida na ta duba ta ce wato abin da aka gani a cikin foto din an cire kiti daya nace an cire kiti daya.
Labarin Kehinde ya tayar da hankalin mutane a yankin, wasu sai ta zuwa wasu asibitocin don su duba ko su ma an cire musu tasu kodar ba su sani ba a asibitin na Murna Clinic. Ta haka ne shi ma Baba Ojibade ya gano cewa an sace mishi tashi kodar guda daya asibitin na Murna Clinic. Mai dakin shi ta tun lokacin da abin ya faru
ya ce mu zai je check up sanato sai ka dawo sai ya tafi 30 minutes ya kira ni zai shiga theater sai ki yi ki zo sanace a check up ya dawo operation kuma sai ya ce haka doctor ya ce.
Shi dai Dr. Noah Kekere da ake zargi da wannan aika-aika ya kwashi shekara 20 yana aikin likitanci a Jos ba tare da samun shaidar karatun likita ba. Yanzu haka likitan yana nan hannun 'yan sanda ana gudanar da bincike a kan shi. Sannan an rufe asibitin nashi na Murna Clinic da ke Nasarawa a Jos.
We got the information of his activity.
Bindiran 'yan sanda ta samu labarin kuma DPO SP Timothy ya yi maza-maza ya kama shi don ci gaba da bincike. Binciken da rundunar 'yan sanda suka yi ta gano cewa shi Mr. Kekere ba likita bane, ya dade yana kaddamar da aikin likitanci a wannan yankin, kuma idan bincike ya kammala za a gurfanar da shi a gaban kotu don zartar da hukuncin da ya dace.
Bisa alamu satar koda yanzu haka ta zama babbar harkar samun kuɗi a Najeriya. A ranar 5 ga watan Mayu wannan shekara ne dai wata kotar kasar Ingila ta yanke wa wani babban dan siyasa dan Najeriya da matarsa hukuncin shekara 9 da shekara 6 a gidan yari dalilin kokarin cirewa wani matashi koda da suka yi da taimakon wani likita. Daga Jos, Najeriya, Ilyasu Kasimu.
To madalla an gaida Ilyasu Kasim da wannan rahoto, amma karka yi nisa domin zaka dawo da rahoto na gaba idan Allah ya kai masu sauraro ka da shafa'a. Ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Najar, kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sadda ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a viewhausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga rahotonmu na gaba, inda a Najeriya a yanzu haka ake ganin cewa hanyoyin da za a bi domin ganin cewa an samu sauki na saida man fetur shi ne kafa wato ƙananan masana'anta tace man fetur domin samun hakan cikin sauki. Ga Hawwa Umar da cikakken rahoton.
A yau Talata 24 ga watan Oktoba ne ake sa ran Michael Cohen, tsohon lauyan Donald Trump zai tsayu a gaban kotu a matsayin babban shaida kan tsohon shugaban kasar a wata shari'ar damfara da ke neman wargaza daular kasuwanci ta Trump. Ana sa ran Trump zai kasance a gaban kotu a yau Talata, a cewar wani da ke da kusanci da tsare-tsarensa. Hakan na iya haifar da arangama ta gaba da gaba da Cohen, wanda ya zama ɗaya daga cikin masu sukan lamirin Trump tun bayan da ya yanke hulɗa da shi shekaru biyar da suka gabata. Trump, wanda ke kan gaba zaɓen fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaɓen shekara ta 2024, ya gudanar da sabon yakin neman zaɓe jiya Litinin a New Hampshire, kuma kwanaki kaɗan bayan da alƙalin da ke sa ido kan ƙarar ya ci shi tarar dala 5,000. Shari'ar da Attorney General ta jam'iyyar Democrat a New York, Lilisha James, ta gabatar, ta yi zargin Trump ya ƙara kimar kadarorinsa da biliyoyin daloli a cikin bayanan da ya bayar ga bankuna domin samun ingantacciyar sharuɗan lamuni. Cohen ya yi aiki a matsayin lauyan Trump na tsawon shekaru kafin su raba gari a tsakar matsalolinsa na shari'a. Manyan jam'iyyun adawar ƙasar Poland sun faɗa a yau Talata cewa shirye suke su karɓi mulki, yayin da suke ƙoƙarin ƙara matsin lamba ga shugaban ƙasar kan ya gaggauta yanke shawarar naɗa ɗan takararsu Donald Tusk a matsayin Prime Minister. Jam'iyyun adawa masu goyon bayan ƙungiyar tarayyar Turai ta EU sun sami rinjaye a zaɓukan da aka gudanar a farkon wannan watan, wani gagarumin sauyi ga Poland bayan shafe shekaru takwas suna takun saka da Brussels kan batutuwan da suka haɗa da 'yancin kai da kuma na 'yancin luwaɗi da maɗigo. A can baya, shugaba Andrzej Duda na ƙawancen jam'iyya mai ra'ayin kishin ƙasa ta Law and Justice ya ce zai ba da damar kafa gwamnati ga jam'iyya mafi girma a majalisar dokokin ƙasar. Jam'iyyar ce ta zo ta farko a babban zaɓen amma ta rasa rinjaye. Yana da wuya kuma a iya kafa gwamnati don neman abokin haɗin gwiwa.
A gaida Murtala Farusan, ina da karanta mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan za a yi mana gafara a rahoton da na gabatar, a yanzu ne in Allah ya yarda za mu kawo muku shi.
Litar man fetur a yanzu a Najeriya ba iri ɗaya bane, ko da kuwa a gari ɗaya ne, inda a wani wajen akan samu ratar da takan kai naira 15 har ma fiye. Kazalika, man fetur da akan yi amfani da shi a cikin ƙasa ya fi tsada a yankunan arewacin Najeriya da ke nesa da bakin teku. Ƙwararren ma'aikacin fetur da ya yi aiki a cibiyar haƙar fetur ta Gulf of Guinea, Dr. Mubarak Ibrahim Mahmud, ya ce zaɓin shi ne mataki na gaggawa da zai taimaka wajen sauƙaƙa farashin man.
A taƙaice dai, Najeriya dole ta kasance 'yan ƙasanta ne za ta rika bayowa daman saida ɗanyar manta idan har ana son a samu ci gaba. Najeriya dole sai ta koma ta zauna ta dubi yadda za a yi a samar da waɗannan ƙananan refineries ɗin da ake cewa modular refinery.
Shi ma tsohon ƙaramin ministan kuɗi Dr. Yarima Lawal Ngama ya shanana ta mahimmancin kafa matatun fetur daga 'yan kasuwa, har daga bisani aka kaddamar da matatar fetur mai zaman kanta ta Dangote a Lagos.
Yanzu muna da manyan kamfanonin mai, ga na NNPC, ga na wani MRS, ga na Oando, ga na Con Oil, ga na Total. To ina matatan man fetur ɗinsu? Me yasa ba za su kawo matatan? Ba su da kuɗin ne, suna da kuɗin. Sai ga sun je wani ƙasan sun je sun yi matatar fetur. Mu a nan namu sai da su sayi ɗanyen mai su tafi da shi wani ƙasa kuma su kawo mana shi in an tace. 'Yan kasuwa su zo su kafa matatan man fetur, mu samu man fetur ya wadata a ƙasar nan, har ma mu rinka sai da wa ma ƙasan waje tacecen man fetur. Shi yasa aka ce wannan abin gwara a bura kawai a buɗa, in an buɗa ta gaba ɗaya shi kenan, sauran mutane ma su shigo su yi matatan man fetur, komai gwamnati kuma ta tara kuɗinta ta ma mutane abin da suke so.
Kamfanin man fetur da ya sanar da nasarar samun ɗanyen mai a rijiyoyin Kulmani da ke jihar Bauchi da Gombe, sai kuma zuwa kaddamar da aikin haƙo man a jihar Nasarawa. Aikin haƙar man a yankin Borno ya samu cikas a lokacin da fitinar Boko Haram ta tsananta. Tsohon shugabar matatar kamfanin fetur ta Kaduna da ke kamfen ɗin ƙarfafa matatar Wori Fatakwal da Kaduna, injiniya Kailani Muhammad, na cewa marigayi Firimiya Ahmadu Bello ya yi wa yankin Arewa adanar arzikin mai da ya dace a ƙara masa ƙaimi wajen cin gajiyarsa.
A lokacin da in aka samu mai a kudu, aka zo aka ce za a zo a yi bincike a Arewa sai ci a dakata. To wannan ya yi mana alheri yau, saboda wallahi alaji muna da mai. Yanzu akwai mai a Bidatro, distance ɗin wajen kilomita wajen 200 da wani abu mai na kwance. ba ya exploiting ba.
Matatun man fetur din Najeriya dai ba sa tace mai da zai wadaci kasar, don haka kusan kacokan kasar kan shigo da mai daga ƙetare dake zama da dan karan tsada don hauhawar farashin dala. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Masu saruka da shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma shirin zai sake koma Jos a Najeriya, inda mutane waɗanda ba su da lafiya akasarinsu wato lokuta sukan je asibiti ne domin fatan za su samu sauki. Amma ba haka lamarin yakan kasance ba, kamar yadda ya kasance da Aisha Abubakar, wata ‘yar shekaru uku wacce aka haifa da larurar shawara. Ga Ilyasu Kasim da wannan rahoton.
Aisha Abubakar kenan, wata ‘yar shekara uku da ba ta iya zama da kanta ko yin magana sakamakon nakasa da ta samu saboda sakaci ko kuskuren ma’aikatan asibiti. Lokacin da aka haife ta, iyayenta sun lura tana da shawarar yara, wato jandis a turance, kuma suka ja hankalin likitoci a asibitin da aka haife ta a Kaduna. Maimakon yin bincike ga jan hankalin da iyayenta suka yi, sai likitoci suka tura su gida kawai bayan sa’o’i uku da haihuwarta, inda suka ce babu abin da ke damun jaririyarsu.
Da ta fito bata dan yi kuka sosai ba, to a lokacin aka dan dudduke ta ta dan yi kuka haka, sai ta bude idonta, naga idonta ya dan yi green haka, yellow color, kama akwai signing din dai wani abu dai da yake abnormal a jikinta. A kusa da ni akwai doctors guda biyu a asibitin da na haife ta a Kaduna. Sai na yi musu bayanin cewa na haifi yarinya nan ta yi idonta ya yi wani color. Suka yi min shouting, suka yi min faɗa, suka ce ni zan gwada musu aikin su. After 3 hours suka ce mu tafi gida.
Bayan kwana biyu, jikin jaririya Aisha ya ki daɗi. Hakan ya sa iyayenta koma asibiti da ita, inda suka sake gamuwa da wani sakacin.
Kwana biyu muka dawo. Da muka dawo suka ce za a kwantar da mu a SCBU, Neonatal Intensive Care Unit. Aka kwantar da mu. Za a yi EBT tun 11 na safe, tun 11 na safe muke asibiti. Ba su suka zo suka kula mu ba, sai karfe 2 na dare sannan aka zo aka yi EBT. Ko a lokacin ma ta fara convulsing, tana ta seizure, tana ta jijjiga. A lokacin ma dai kawai already brain din ya riga ya yi damaging.
Rashin ɗaukar mataki da likitoci suka yi a sa’o’in farko na haihuwar Aisha da yiwuwar ya janyo mata nakasa ta har abada. Dubban mutane ne suke samun nakasa ta dindindin ko mutuwa sakamakon kuskure ko sakacin likitoci a Najeriya. A cewar kungiyar ma’aikatan lafiya ta ƙasar, kashi 50 cikin 100 na mutanen da ke mutuwa a asibitoci yana faruwa ne saboda kuskuren magani da sauran kurakuran ma’aikatan jinya. Ministan lafiya na ƙasar Farfesa Alifate ya ce abubuwa da dama ne ke haddasa kuskuren duba marasa lafiya a ƙasar.
A wani wurin na'urar aiki ne bai zai aiki daidai ba. In bai aiki daidai ba, ma'aikacin lafiya haka sai kuskure domin abin da na'ura ya gane shi ba daidai ba ne. Wani wurin ma'aikacin lafiyar ne ba shi da fahimtar aikin da ya kamata. To kaga in aka ilmantar da shi za a gyara. Wani wurin tsarin raba magunguna ne zai hargitse a yi wani kuskure din.
Wani babban kalubale da iyalan mutanen da suka samu nakasa ko suka mutu sakamakon sakaci ko kuskuren likitoci a Najeriya ke fuskanta shine na neman adalci. Wata kungiya mai zaman kanta, Heaven Homes Foundation, tana kokarin taimakawa ire-iren mutanen da magani tare da kokarin kwato musu haƙƙinsu.
Na samu Medical Lawyers Association of Nigeria da suka nuna sha'awar su shigo su nemi likitocin nan da suke wannan sakacin, kuma a san yadda za a yi a hukunta su.
Fatan da iyayen Aisha suke yi yanzu shine hukumomi su dauki matakin da ya dace don kubutar da sauran jarirai daga fada hadarin sakaci ko kuskuren ma'aikatan lafiya kamar yadda suka fuskanta. Alhassan Bala, taskar VOA, Abuja, Najeriya.
To madalla, mun ga da Alhassan Bala da wannan rahoto na katuro mana. Masu sauraro, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin sakonnin da kuke turo mana. Ko da shi kafin nan za mu je ga shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da ke da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin ba sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da wakilin Mustapha Nasir Batsariye da kwamishin ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayensu ragage da wuraren kiwo a jihar Neja, Umar Ahmed Sanda, wanda ya fara yin ƙarin bayani kan irin dabaru da za su yi wajen farfaɗo da sha'anin kiwo a tsakanin Fulani a jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Mustapha ya fara da tambayarsa kamar haka.
To, a bahalarwa batun kula da lafiyar sufa, akwai wani tsari da kuka ɗauka na duba lafiyar dabbobin nan?
In shekara sama da 20 da suka wuce ina tabbatar maka ba a yi rigakafin dabbobi ba, amma bana an yi wasu wurare daban-daban sai inda aka ji tsoron zuwa da rashin tsaro, amma an fara rigakafi yanzu kuma za mu tabbatar da cewa za a rinka rigakafin na a sau biyu a shekara, a lokacin kaka, lokacin da suke fita daga bashekari, da lokacin bazala, lokacin da suke dawowa. Sannan wa'innan irin cututtuka ke damunsu da ya kamata a yi masu rigakafi, duka za mu zauna da likitoci da masana da kuma gwamnati mu tabbatar da cewa ana masu wa'innan rigakafin da ya kamata. Sannan za mu dawo da jangali a jihar Niger don mu bambanta makiyayanmu na ƙasa da kuma masu zuwa kiwo da wasu jahohi.
Yawa, kai magana jangalin nan, dama shi ne zan maka tambaya a kai. Ya za ku ɗauko tsarin jangalin?
Jangali yana da takarda a rubuce wanda shi mai girma Esunufi shi ne ciyaman na wannan kwamitin, mai girma sarkin kagara memba ne da wasu jama'o'i da suke kai. To, takardar nan an yi maganan cewa a kawo ta a majalisar tsare-tsaren gwamnati a duba ta, in akwai gyara a yi, sannan kuma a sa ta a doka a tabbatar an ci gaba da karɓan jangalin. Don wannan jangalin ba wani abu face, zai ba mutanenmu cewa lallai mun san su kuma mun san inda suke shekara, sannan mun bambanta su da irin yan bakin haure da suke shigo muna suna muna barna.
To, ka san Niger din nan akwai gandun dajin nan na kamfanin bobi wanda bayanai sun nuna da yana da hekta kusan 30,000 da wani abu, kuma kusan duk Fulani ne zaune a ciki, amma yanzu kusan kashi 50 babu su na Fulanin nan. Wani tsari zaka bi don farfaɗo da shi wannan gandun daji, ganin yadda yake da tasiri kuma gwamnatin da ta wuce ma ta kashe makudan kuɗaɗe a wannan guri?
To, abun da muka gane shi ne dai akwai rashin jituwa da kuma rashin gamsuwa na wasu 'yan ƙasa da suke nunawa a wannan gandun dajin, wanda ya kamata mu ci gaba da wayar da kawunansu su fahimci cewa wannan gandun dajin ba an ce wai na Bafulatani ba, a'a, na makiyaya ne shi, kuma kiwo sana'a ne. Kiwo yana duk ƙasar da ta ci gaba a duniya, da kiwo ta ci gaba duk inda ba dabbobi a ƙasashen duniyan nan zaka ga akwai rauni a ciki, don abu ne da ke da muhimmanci sosai. To, su fahimci cewa ba wai an ƙayyade cewa dole Bafulatani kawai zai zo ya kiwo wurin ba, duk wani wanda ke da dabba zai iya kawo dabbobinsa, sannan ya taking advantage na wannan grazing reserve. Ba wai za su ɗauka kawai an kwace filayensu ne za a ba mu Fulani ba, a'a, ba an kwace ba ne, kaya ne na gwamnati. In ma ka zo kana zaune a wurin, akwai wani abu da za ka rinka biya don ka tabbatar da cewa gurin ba naka ba ne, na gwamnati ne. To, akwai rashin fahimtar wannan, za mu ci gaba da fahimtar da su, za mu je mu zauna da sarakunan ƙasan da wasu abun ya shafa don mu tattauna da su, mu fahimci juna, sannan su fahimci mu, fiye da fahimtar da suke ma wannan gandun daji. Don a cikin yara, a cikin bannan da ake yi a ciki, su ba su fahimci cewa suna ma ƙasa banna ba ne, sun ɗauka suna ma Bafulatani banna ne. Duk abin da dubban kuɗaɗen da aka kashe a wannan gandun dajin, wasu suna shiga suna zuwa suna ƙone waɗannan kayayyakin, wasu banna daban-daban wanda ke bai da kyau, ya saɓa ma dokan ƙasa, kuma hasara ne suke sama ƙasa gaba ɗaya.
To, daga ƙarshe kwamishina, wani albishiri da ma tabbaci su Fulani musamman makiyaya za su gani albarkacin ita wannan ma'aikata sabuwa?
Abinda za su gani dai insha Allah shi ne za mu tabbatar da cewa sun samu ingantaccen rayuwa fiye da yadda suke da. Za mu kula da makarantunsu, za mu kula da harakan more rayuwa kamar ruwan sha da asibitocinsu. Ina tabbatar maka da cewa shekara 8 zuwa yanzu ko 10 da suka wuce, za ka ga ba inda aka je rugar hilani guda ɗaya aka samu sobohol ko asibiti, don ba wanda ke kulawa da su. amma yanzu gaba ɗaya hankalin gwamnati na dawowa a kansu, an lura cewa akwai kurakuran da ake yi da kuma yadda su da ake yi. Saboda haka wannan gwamnatin ina tabbatar maka da cewa ta mai da hankali zuwa wurin su kuma za su amfana. Yanzu mai girma gwamnatin jihar Niger ce a ɗauke su aiki wanda ba a taɓa yi ba a tarihin Najeriya. Daga nan zuwa watanni kaɗan za ka ga ƴaƴansu cikin ma'aikatun gwamnati daban-daban. Sannan kuma za mu duba wani wuri ne ya kamata gwamnati tallafa wurin ba da scholarship a kansu don su je su koyi harkan kiwon zamanin nan, kiwon dabbobin nan na zamani, don su zo su koyar da iyayensu, su koyar da ƴan'uwansu. Duka waɗannan abubuwan za mu duba su. Ina ne suke neman asibiti? Muna nan muna dubawa inda ya kamata a sa masu asibitin lafiya da sauran asibitin dabbobinsu. Duka muna kallon waɗannan abubuwan. Ina tabbatar maka da cewa za su amfana.
Na'am, to kenan honorable, korafin da ɓangaren makiyaya suka daɗe suna yi cewa jihar Niger an shawo kan wannan matsala kenan?
Insha Allah suna da ma'aikata, suna cikin kasafin kuɗi.
No.
Mai kyau ma duk inda ya kamata a sa kasafin kuɗi ana kai yanzu shi ma muke kai muna yi don mu tabbatar da cewa an sa su a duk ɓangarorin da ya kamata don su amfana.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Neja Umar Ahmed Sanda da kuma wakilinmu a Neja Mustapha Nasiru Batsari. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email.
To bari mu fara da sakon Shau Adamuri Jau. Yace a gaskiya ya kamata gwamnatin jihar mu ta Neja ta waiwayo babban asibitin mu na karamar hukumar Rijau da ke Tungar Magajiya, domin mun ga ana ta gyaran asibitocin wasu ƙananan hukumomi, amma mu namu shiru. Kuma gashi kwamishinan lafiyar jihar mu dan karamar hukumar tamu ta Rijau ne, to ya kamata dai a yi abin da ya dace, tun lokacin yin hakan bai kure ba. Sai kuma wannan sako daga Babangida AA Dogon Zurmi, jihar Zamfara, Najeriya. Ya ce abin kunya abin takaici irin garin Zurmi headquarter karamar hukuma a ce ana dab da cika shekaru biyu ba tare da mun ga hasken wutar lantarki ba a cikin wannan gari mai albarka. Mahukunta sun yi koyin kula da matsalar tunda suna da kudade da za su saka sola da kuma injinan janareto. Don haka muna kira ga mahukuntan karamar hukumar Zurmi da su dubi girman Allah su taimaka su shawo mana kan wannan matsala. Allah ya ba ku iko yin haka, amin. Sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga Salihu Isa Fana da Hakilu na Adlo Fana da Salihu Jitaba Fana da kuma Yahuza mai asiri Fana. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da gwamnatin jihar Borno ta ɗauka na hana barace-barace da tallace-tallace ba tare da samarwa masu yin haka wani tallafi ba, a gaskiya hakan bai dace ba. Ya kamata gwamnatin gwamnar Zulum da ta duba wannan lamari da idon basira.
To madalla, a gaida baba ya kuma kiri da sakon masu sauraro. Yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ukraine ta faɗa a yau Talata cewa hare-hare da Rasha ta kai a wasu sassa biyu na ƙasar sun raunata akalla mutane takwas. Ministan harkokin cikin gida Igor Klimenko ya sanar da kafafen sada zumunta cewa a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine, hare-haren da Rasha ta kai ta sama da makaman artillery da ta harba sun raunata mutane hudu, suka kuma lalata wasu gidaje. Rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri na gina sabuwar hanyar kasuwanci daga India ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa Turai, a cewar manazarta. Ana kallon hanyar tattalin arzikin India da gabas ta tsakiya da Turai, ko kuma IMEC a takaice, da aka bada sanarwa a taron koli na kasashe 20 masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a India watan da ya gabata a matsayin wata muhimmiyar hanya ta zamani da kuma wani zabi akan shirin kasuwanci na Belt and Road Initiative na China. Biyu daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa uku na Indonesia sun shaidawa wasu masu zuba jari na Amurka ranar Talata cewa za su magance matsalolin da suka shafi harkokin kasuwanci a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya.
Thomas Saro ba ki daya da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faruk san ina da karanto labaran duniya sai Julie Lawrence Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fata alkhairi sai anjima.